Sasha Hausa ne muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25-31-41-60. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu tafi Africa da Kenya mai kan mita 102.5 a zangon FM a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Fara'a, Nomad, Sarauniya da Lol Duniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a sashen hausa.com ko kuvihausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. Shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa dubban mutane ne aka raba da mahallansu bayan hare-hare da kungiyar Boko Haram ta kaiwa wasu yankunan jihar Borno a wannan kwanan nan.
Mutanen Doro wannan mutanen ba ga mutanen bundiran wannan gabaki ɗayan mu mun walakanta gabaki ɗayan mu ban mu da kwanciyar hankali. Wahala ce kawai da muke tare da ita. Dan Allah a taimaka mana. Gwamnati ta taimaka mana, Janar Buhari ya taimaka mana.
Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan yanayi da 'yan gudun hijira suka shiga? Lambar za a kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan ga haka kuma muna dauke da shirin wasanni a takaice daga Najeriya, amma duk sai an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alaman tayiwu nan ba da dadewa ba, zai ayyana dokar ta baci a kasar, ya kuma yi amfani da kudaden ayyukan sojan kasar don gina katanga a bakin iyaka Amurka da Mexico, abinda har yanzu ya kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar a kan su biya mashi bukatar sa. A yayin da yake shirin zuwa birnin McLean da ke jihar Texas don ganewa idansa kokarin da ake yi a bakin iyakar na hana baki shigowa kasar ba bisa ka'ida ba, Trump ya ce tayiwu ya ayyana dokar ta ɓaci idan bai iya cimma yarjejeniya da 'yan adawar jam'iyyar Democrat ba akan samar da kuɗin gina katangar. Ganawa da fadar White House sai da shugabannin jam'iyyar Democrats da ke hana ruwa gudu akan batun ginin katangar ba ta yi tasiri ba sosai, sai ma dai ta kawo ɓacin rai a jiya Laraba a daidai lokacin da ake dosar kwanaki 20 da tsaida wasu ayyukan gwamnati sakamakon takaddama gina katangar. Shugaban na Amurka ya ce muna da isassun kudaden da za a iya gina katanga idan aka ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa, amma 'yan Democrats da wasu ƙungiyoyi a ƙasar sun kudura aniyar ƙalubalantar matakin Trump na ayyana dokar ta ɓaci da kuma yin amfani da kudaden rundunar sojan ƙasar da aka ware don wasu ayyukan a shari'ance. Jami'an zaɓe a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun yi abin da ya bada mamaki da janyo cece-kuce bayan da suka bayyana cewa Felix Tshisekedi ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a kasar bayan jinkirin da aka samu wajen kidayar kuri'u da kuma zaben da ya fuskanci kalubale da yawan zarge-zarge da kuma hayaniya. Kuneli Nanga, shugaban hukumar zaben kasar ta Seni, ya faɗa yau Alhamis da safe cewa Tshisekedi ya lashe zaben da kuri'u fiye da miliyan 7 ko kuma kashi 38 cikin 100 na jimlar kuri'un da aka kada. Amma mutumin da aka yi hasashen zai ci zaben bisa ga ra'ayoyin jama'a kafin zabe, wato bako a fagen siyasa dan takara hadakar jam'iyyar adawa Martin Fayulu nan take mai da martani da cewa an yi magudi a zaben. Dama a baya Fayulu ya taba zargin hukumar zaben kasar da aka sani da goyen bayan da daddan shugaba Joseph Kabila da yin san kai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu 'yar gudun hijirar Saudi Arabia Rahaf Mohammed Al-Qunun na ci gaba da fuskantar tashin hankali, yayin da ministar harkokin wajen ƙasar Australia ta faɗawa manema labaran yau Alhamis a Bangkok cewa ba a kai ga cimma yarjejeniyar samar mata mafaka ba tukun. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba Al-Qunun wadda ta rufe kanta a wani otel a tashar jiragen saman Bangkok don hana jami'ai maida ta ƙasarta bayan da ta tsere wa iyayenta a Kuwait matsayin 'yar gudun hijira kuma tana fatan samun mafaka a Australia. Matashiyar yar shekaru 18 da haihuwa, yar asalin kasar Saudiya, ta ce iyayenta za su kashe ta idan aka tilasta mata komawa gida, kuma ana sa ran ziyarar da ministar harkokin wajen Australia Maurice Penn ta kai Thailand ta yi wa a samu nasara wajen neman mata mafaka. Mataimakin babban attorney general din Amerika, Rod Rosenstein, wanda ya sa ido akan dogon binciken da ake yi na yiwuwar katsalandar da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa wanda aka yi a shekarar 2016, na shirin barin aikin idan sabon attorney general ya fara aiki. Shugaba Donald Trump ya shaccakar Rosenstein saboda sanya mai bincike na musamman tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller don jagorantar binciken zarge-zargen da ake yi na cewa waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe sun yi mu'amala da Rasha akan sakamakon zaben ƙasar.
A gaida Maryam Dauda, labarin da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla, yanzu sai rahotannin, kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Lagos da ke Najeriya, inda ake ci gaba da cece-kuce tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar 'yan kwadago ta NNC game da ƙarin albashin ma'aikatan ƙasar. A jiya ne shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani kwamiti da ke ƙarƙashin wani sanannen masanin tattalin arziki, Mr. Bismarck Kariwan, wanda aka ɗebewa kwanaki 30 domin yin nazari da kuma miƙa rahoton kan ƙarin na albashi. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
A jawabinsa dai wajen kaddamar da wannan kwamiti, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce akwai bukatan a sake yin nazari game da dokacin albashin da ma'aikatan Najeriya ke dauka domin yin gyara. Ko da yake tuni kungiyar kwadugo ta kasa ta yi watsi da kafa wannan kwamiti da shugaban kasan yayi, tare da cewa alamu ne ko matakai ne na jan kafa game da bukatun ma'aikatan Najeriya a daidai lokacin da ake gab da fara wani zaben kasa naji ta bakin wasu 'yan Najeriya game da yiwuwar karin albashin ma'aikatan. Ko aka san haka
18,000 money will be so minimal you cannot even sustain somebody for 2 weeks.
Wannan malami ya ce 18,000 a matsayin karancin albashi ya yi kada matuka, ko sati biyu ba zai isa mutum ba zai kare.
Babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci mafi karanci 18,000 a lokacin da ake ciki, ka duba 18,000 mutum idan ba gidan kansa yake ba, ka ce ka biya kudin haya, ga yara, ga kudin makaranta, ga wannan, ga wancan, kai 18,000 din ina za ta kai ka? Wannan ma da ake nema sai dai a ce ai manage.
To ko wannan kari na albashi da ma'aikatan Najeriya ke bukata ba zai haifar da hawa farashin kayayyakin masarufi ba? Tambayar kenan da na yawa Malam Isa Imam Faiko, wani masanin tattalin arziki a Najeriya.
A gani na dai a inda tattalin arziki Najeriya ke tafiya yanzu, gwamnati na da wannan kudin za ta bayar. Kuma in aka bayar, kamar yadda wasu sukan faɗa cewa in aka bayar zai kawo abin da sutura suke cewa inflation, wato hawan farashi. To in aka ba da wannan kuɗin kamar yadda mutane suke zato, ba haka bane. Ke nufi da inflation kamar shine a ce yau a ci abu naira 1,000 ne, kafin nan mako uku kuma a ce a koma 1,200, kamar nan da mako ko wata biyu kuma a ce ya koma 1,500. To yana tafiya haka, shine za a ce akwai matsalan abin na inflation. Amma kamar na sun saba kuɗin su ya ƙaru, to sai aka samu cewa kuɗin maybe daga shinkafa, maybe ko a ce ko biredi, ko kuma a ce wani kayan sawa maybe ya tashi daga ko da 1,000 zuwa maybe 1,100, to sai tsaya haka nan bai sake karuwa kuma. To wannan ba za a ce akwai hawan farashi ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko sakamakon rahoton da wannan kwamiti zai mika wa gwamnatin tarayyar Najeriya. Ana tsora mako daya kafin gudanar da zaben kasa a Najeriya zai baiwa gwamnati da 'yan majalisa damar duba wannan batu na ƙarin albashin ma'aikatan Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Janye wando don saboda kuɗi
tsakanin
ana makai naushi saboda.
To madalla, a gaida Babangida Jibrin, wani babban jami'i a Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Edward Cullen, ya nuna damuwarsa kan yadda harkar tsaro ke ci gaba da tabarbarewa arewa maso gabashin Najeriya, wacce ta haifar da dubban 'yan gudun hijira sanadiyar wasu hare-hare da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a wasu garuruwan jihar Borno. Mr. Cullen ya bayyana Haka ne a wata sanarwa da ya aika wa manema labarai dauke da sa hannun jam'iyyar Hulɗa da Jama'a a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Newport. Ga rahoton da Haruna Daudabiyu aiko mana daga jihar Maiduguri.
Sanarwar ya kara da cewa wannan shine yanayi mafi tsananta da aka samu mutanen da ke bada agaji da suka janye tun daga shekarar 2016. Tace yanzu hakan akwai yan gudun hijira fiye da 30,000 da suka shigo garin Maiduguri wanda suka fito daga garin Baga da kuma yanzu hakan suke samun mafaka tun daga ranar 20 ga watan Disamba 2018 har zuwa ranar mai kamar ta yau, wanda kuma mafi yawan su mata ne da kananan yara, yayin da ake da wasu kuma kusan 20,000 da su ma ke samun mafaka a ɗaya cikin sansanonin yan gudun hijira da ake a Teachers Village da ke cikin garin Maiduguri. Na dai zirci garin Mungudu, na kuma zanta da wasu ƴan gudun hijira da suka fito daga wasu garuruwan da ke arewacin Borno da kuma ke iyaka da yankin tafkin Chadi. Kamar abin da suka shaida mu,
muna cikin kunci ba kadan ba, mai yawa.
Eh, wani irin kunci ne?
Ah, kunci mai yawa, kai kaga ba mu kama gidajen mu ba. Ka gani? Mu mutanen Kangarwa ne, muna kuras. Yanzu muna cin a tsugunna a hili muke ba.
Daga naje kika fito.
Yanzu ga higa baki dai an koro mu. Muka zo a garin nan, yanzu muna nan a walakance a ni muke kwanciya. Yanzu magana da nake maka wannan ina cikin mura sosai, tana damuna. Ni yanzu ina da yara 8.
Duk kun samu
fito. A gaba na duk muna nan mun samu mu fito.
Mai gidanki ba?
Mai gida ana ma ya samu ya zo.
To Allah.
Mutanen Dora wannan, mutanen Baga, mutanen Bundaran wannan gabaki ɗayan mu mun walakanta gabaki ɗayan mu, ban mu da kwanciyar hankali. Wahala ce kawai da muke, mu da muke tare da ita. Dan Allah a taimaka mana. Gwamnati ta taimaka mana, Janar Buhari ya taimaka mana. Har gobe muna bayan shi, mun sani ana cutar shi ne, mun sani.
Ya akwai ko fito daga Baga zuwa Mungunu?
A da kawai mun ka zo daga Baga zuwa Mungunu.
Awa nawa kai hanya?
To mun dai kwana biyu da yini daya.
Kwana biyu kuna tafiya a kasa? Abinci fa?
A abinci sai dai ruwa.
To da kuka zo nan, kamar akwai wani masoki da aka sama muku?
Ga mu nan ga hili dai ku zazzaune.
Yanzu na gan ku a filin Allah Ta'ala, ka nan kuke kwana?
Haka nan muka kwana, da sanyi da iska duk ya rude mu. Mai gidana ma ni ba sai inda yake ba, yanzu ma ni kadai ce.
Lokacin da suka shigo garin, ina da yarinya tana gurfane da nakuda bata haifu ba. To shikenan ban zo ba, ya kwanan mu, kwanan su hudu da shiga garin muka samu fita shekaran jiya, da kar muka fito muka zo jiya. Yau kwana na biyu a garin nan.
To da shi gaba gaba suka ce muku ne?
Gaskiya mun razana, saboda sun riga sun saba tsorata mu kawai, amma ba su taba mu ba, mun dai firgita ne kawai mun ba su waje. Eh, ko ba gaskiya ba, saboda ka san ba za mu iya zama da su ba.
Har yanzu dai ana ci gaba da samun kwararowar ƴan gudun hijira, musamman ma da ganin cewa ana ci gaba da samun hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram a nan kacan, wanda lokacin har ma a cikin gari. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Haruna Daudabiyu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Shin yaya kuke kallon wannan yanayi da ƴan gudun hijira suka shiga? Kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan waka.
Allah yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wane ne akan layi daga jama'a rai?
Adamu direba ne.
To mallam Adamu, gare ka, ba mu albarkacin bakin ka.
Gaskiya har ga Allah, gudun hijira suna fito ne hali ina kana da hajjuna. Allah Ubangiji ya kawo, Allah Ubangiji ya kawo da mafita wannan abu.
To mun gode maladan, bar mu leka a Neja. Wani daga Neja?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da Ibrahim ne wancan hula a garin Mai Gode a Kimba.
To malam Ibrahim, gare ka.
To mu gaskiya maganan dan gudun hijira abu ɗaya ne wanda ya kamata a ce an yi a Najeriya nan, shi ne wanda yake a gyara harka ta shugabanci. Domin saboda in ba a gyara harka ta ɓangaren shugabanci ba, to babu yadda za a ya kasance a samu sarki a kan ɓangaren 'yan gudun hijira. Saboda duk 'yan gudun hijira da ake ce 'yan gudun hijira, ba ka taɓa jin wani babba a ɓangaren ko ɗan majalisa ko wani gwamna ko shugaban ƙasa yana daga cikinsu ba.
To malam, wani kira gare ka ga shugabannin Najeriya?
To ni abin kira na ɗaya ne gare su, ka ji tsoron Allah, ka gyara shugabanci, ya kasance a yi adalci. Duk wani abu da zai shigo na bangon da zai kasance su tana su yi kokari su gyara, amma ba haka ba, gaskiya ba za mu samu kwanciyar hankali ba a kasar nan.
To mun gode kwarai, daga Neja za mu je Kaduna. Wani da Kaduna?
Abdulaziz Adili Toro, barka da lasariya.
Barka ka dai, kana lahiya?
Lahiya kalau, sunana Mursala, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To ba mu albarkacin bakin ka.
To a gaskiya muna tausaya ma su ne yan uwa namu da aka ce sun yi gudun hijira. To amma gaskiya muna ƙara janwa gwamnati cewa gaskiya da kwai alamun fa da 'yan siyasa suna da hannu cikin wannan abu, don dai a ɓata mutunci wannan gwamnati. To ita kuma wannan gwamnati ya kamata fahimci aka fitar ma sojojinta mazuri su tsaya aikin da ya kamata. Tsakani da Allah, wannan wani yanki ne a Najeriya, an san su da jajircewa a duniya, sun yaƙin biyafura, sun ci nasara. Yanzu ya kamata a dinga ɗiban manyan janarori su je su ma fa su kawo ƙarshen wannan abu, a dinga tura ƙananan sojoji ba su shiga, su riƙe bindiga su fafata mu ga yadda su Buhari suke lokacin biyafura. Ai sun shiga ne janarori da kana suna yaƙi don a samu zaman lafiya. To muna ba su shawara haka, da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode ƙwarai. Kaduna sai mu leƙa Taraba. Wani daga Taraba?
Sunan Abdulwahab, ina zaune a Taraba.
To malam Abdulwahab, salamu alaikum, gare ka.
Yawa, ni kawai ina muku fatan alheri ne, saboda na daɗe ban kama kuma akan wannan shiri.
To mun gode ƙwarai. Daga Taraba za mu leƙa Zamfara. Wani ne daga Zamfara?
Allah ya taimaka.
Amin amin.
Malam, kuna magana da Abdullahi Bello, bakin tafki a Barma.
To malam Abdullahi, gare ka.
To waɗannan mutane bisa ga halin da suka shiga, Allah dai shi musu agaji, Allah ka kare gaba.
To wani gare ka ga shugabanni masu sauraron mu?
A shugabanni muna tabbatar, muna ƙara musu addu'a, Allah shi ba su damai muna adalci, su kuma mabiya, Allah shi ba mu damar biyayya.
To mun gode ƙwarai. Daga Zamfara?
Daga Zamfara mafi yawa rashin biyayya, mun ga shugaban duka halayen muni na kai mu ga wani hali, Allah shi tsare.
To mun gode ƙwarai. Za mu ƙara koma Kaduna. Wani ne daga Kaduna?
Abdulkalam Umar ne.
Abdulsalam, a gaishe ka. To ba mu albarkacin bakin ka.
Sai na shi ne sakalin alba inda zuwa yau kwanan su, kuma sakalin Allah yana yin irin na kasan nan kawai, duk yan gangan kasar da suke gaskiya al'amarin.
To mun gode ƙwarai. Daga Kaduna za mu liga Port Harcourt. Wani daga Port Harcourt?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Salisu Bai Dabiro, da jarida Amina da Daily Trust a garin Port Harcourt.
To malam Salisu, gare ka.
Oh masha Allah. To gaskiya wannan bayan Allah, gaskiya suna neman taimako, a taimaka musu da masu hannu da shuni, da mu da bamu da hannu da shuni, da mu taimaka musu da addu'a, kuma masu hannu da shuni su taimaka musu da abin da suke da shi. domin gaskiya suna cikin matsala kwarai ba karamar matsala suke tare da ita ba. Sai mu ce masa addu'a Allah ya ba da zaman lafiya.
Amin.
Kuma 'yan Boko Haram domin Allah domin annabi 'yan Boko Haram muna haɗa su da Allah da annabi domin Allah su dakatar da wannan al'amari. Samu a zauna lafiya. Ina zaman lafiya ya shi zama ɗan sarki ne ba haushi.
To, mun gode kwarai kuma Allah ya sa sun je kiran da ka yi musu. Yanzu wani ne akan layi?
Kuna tare da Salisu ne daga Maiduguri.
To, Maiduguri, ba mu albarkacin bakin ka.
To, gaskiya kan gaskiya.
Daga Maiduguri za mu leƙa Kebi. Wani ne daga Kebi?
Salamu alaikum, kana magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri.
Ɗan Asabe, wa alaikum salam, gare ka.
To, halin da 'yan gudun hijira suka shiga mun tausaya musu kwarai. Muna musu addu'a Allah Ubangiji shi da ɗora musu wannan lalura. Allah Ubangiji ya tausaya musu, ya ɗauke musu wannan lalura da ya ɗora musu. Kuma bayan haka ina so in ƙara amfani da wannan dama ni kira ga dukkan ɗan Najeriya. Halin da waɗannan mutane suka shiga ciki, to mu ba mu wuce mu shiga ciki ba. Saboda haka mu taya su da addu'a. Kuma su akwai rayuwa, akwai mutuwa, za su mutu kuma Allah zai tambaye su. Duk wanda ya kashe wani ba tare da wani haƙƙi ba, wallahi tallahi Allah zai mishi hukunci daidai da laifin da ya aikata. So ji tsoron Allah, in ma wasu suke tura su, to su sani za su mutu kuma Allah zai tuhume su da wannan kisan gilla da suke ma jama'a. Babu gaira, babu dalili. Da fata za ku tashi lafiya.
To, mun gode kwarai. Yanzu kuma sai mu leƙa Kaduna. Wani da Kaduna?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum. To, sunana Abdulkadir Kadage, Kaduna local government, Kaduna state.
To, malam Abdulkadir, gare ka.
To, wata kau gaskiya wannan al'amari da waɗannan mutane suka shiga abin a tausaya musu ne. Wannan al'amari Ubangiji Allah ya yi musu wannan masifa da suka fada ciki. Kuma muna kira ga gwamnati don Allah dan san annabi. Gwamnati ta yi kokari ta tura jami'an tsaro a yi kokari waɗannan mutane, waɗannan 'yan Boko Haram, a yi maganin su. Su kuma su ji tsoron Allah, ta tabbata da cewa duk abin da za su aikata akwai ranar kiyama da za su girbi abin da suka shuka. Kar su gani cewa wai yanzu kan wannan al'amari da suke kamar sun ci banza, da su san cewa Allah zai tambaye su abin da suka aikata ranar tashin alkiyama. Wasu sauran mutane kuma da suke siyasantar da abin da suke nuna abin kamar wata siyasa akan abin, su ji tsoron Allah, su tabbata da cewa kuma su ma abin ranar tashin alkiyama.
Mun gode kwarai daga Yobe. Mun gode kwarai. To, yanzu za mu leƙa a Yobe. Wani daga Yobe?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubuwan Zam, kasuwar da Maturu.
To, malam Buba, a gare ka.
Na'am, kuna ra'ayi akan jami'an tsaro ne ko Boko Haram?
Muna ra'ayi ne akan yanayin 'yan gudun hijira wanda suka cikin wani mawuyacin hali yanzu haka. Wani kira gare ka ga gwamnatin Najeriya, kuma ga su 'yan Boko Haram musamman akan su. Wani kira gare ka?
Yanzu da ta fi shirin wato ni abin da zan ba da shawari a ainihin gwamnati, musamman ma gwamnatin mu ta Najeriya gabas maso arewa, Borno, Yobe, Adamawa. A gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin matsala na inna naha, wadda kuma yanzu haka duk wani ɗan gudun hijira da ya bar mahallinsa, to a gaskiya hankalinsa a tashe yake. To, saboda haka ne ina kira da gwamnatin tarayyar Najeriya akan kokarin da take na taimakawa 'yan gudun hijira da ƙara ƙaiminta na ba su taimako da ci da sha da ilimi da kuma dai rayuwa da yadda kowa ke rayuwa. Su ma mutane ne kamar kowa, kuma Allah ne ya jarabce su, kuma su rungumi kaddara su karɓi jarraba. Sannan kuma mu ci gaba da addu'a a ƙasar mu Najeriya. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Kuma
mun gode. Wane akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, daga Zamfara. Me sunan ka malam?
Sunana Isa Salisu Gusau, daga Zamfara.
To, malam Isa, ba mu albarkacin bakin ka akan wannan lamari.
Almajiri, gaskiya wannan al'amari da yake faruwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna kira ga shugabanninmu da su ji tsoron Allah, su yi iyayensu tsakanin da Allah. Su ma 'yan Boko Haram da suke wannan ta'addanci, su tuna akwai ranar hisabi, akwai ranar tsayuwa, Allah zai hukunci da gaskiya. Don haka muna addu'a ga 'yan uwanmu wannan musiba da Allah ya jarabce mu da ita, Ubangiji Allah shi ya yi mana.
To, madalla, mun gode daga Zamfar. Kuma muna godiya da wanda suka kira suka bamu ra'ayukansu. Masu sauraron mu, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, shirin wasanni a takaice daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
tsohon mai horar da yan wasan Najeriya Clemens Westerhoff ya ce yawan shekarunsa ba zai hana shi ci gaba da aiki a sha'anin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka ba a daidai lokacin da yake shawarar samun wani aikin a ƙasar Zimbabwe. Kocin ɗan ƙasar Holland mai shekaru 78 a duniya ya taɓa aikin horar da ƴan wasan ƙasar ta Zimbabwe tsakanin shekarar 1998 zuwa shekara ta 2000. Duk da yake Westerhoff ya kwashe tsawon shekaru a aikin na horarwa, to amma har yanzu yana da sha'awar ci gaba da aikin. Akan haka ya ce yana nazarin haɗa aiki biyu a ƙasar ta Zimbabwe na horarwa a wata ƙungiya da kuma aikin ba da shawarwari a wata makarantar horar da ƙwallon ƙafa. Westerhoff ya taɓa lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka tare da Super Eagles ta Najeriya, haka kuma ya taɓa jagorantar ƙasar zuwa zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya a shekara ta 1994. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta kafa wani kwamitin sasantawa da zai shugabanci hukumar ƙwallon ƙasar Namibia. Matakin ya biyo ne bayan wata ziyara da wani ayarin hukumar ta FIFA ya kai a ƙasar, bayan da aka kasa gudanar da zaben shugabancin hukumar a ranar 5 ga watan Disamba kamar yadda aka tsara. An dora wa kwamitin alhakin shirya zabe kafin ranar 31 ga watan Mayu wannan shekara, tare kuma da jan ragamar al'amuran hukumar kafin wannan lokacin. To sai dai an haramtawa dukkan membobin kwamitin na sasantawa tsayawa takarar kowane mukami a zaben mai zuwa. Tsohon kocin kungiyar Manchester United ta Ingila Jose Mourinho ya bayyana cewa shi fa bai taɓa tunanin soma wani aiki a ƙasar sa ta Portugal ba a halin yanzu. An yi ta ta'allaka kocin ɗan shekaru 55 da komawa kungiyar Benfica domin maye gurbin Rui Victoria 'yan kwanaki bayan da United ɗin ta kore shi. An naɗa Bruno Lage a zaman kocin riƙon ƙwarya na Benfica ɗin, to amma shugaban kungiyar Philippe Vieira ya bayyana burin sa na samun Mourinho a zaman kocin kungiyar na dindindin. A wani labarin kuma, Jose Mourinho ya sami wani sabon aiki karon farko tun barin sa a Old Trafford, to amma fa aikin na sharhi ne a gidan talabijin. Jaridar Miro ta ruwaito cewar kocin zai yi aiki ne a matsayin mai fashin baki a kafar talabijin ta Bein Sports da ke Qatar a lokacin wata gasa ta tsawon wata ɗaya. Ana sa ran Mourinho zai soma aikin ne bayan ya karɓi zunzurutun kuɗi fan miliyan 15 daga Manchester United a zaman diyar korarsa da aka yi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamun tayiwu nan ba da dadewa ba zai ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar, ya kuma yi amfani da kudaden ayyukan sojan ƙasar don gina katanga a bakin iyaka Amurka da Mexico, abinda har yanzu ya kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan su biya mashi buƙatarsa. Jami'an zaɓe a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun yi abin da ya ba da mamaki da janyo cece-kuce bayan da suka bayyana cewa Felix Tshisekedi shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a ƙasar bayan jinkirin da aka samu wajen ƙidayar kuri'u da kuma zaben da ya fuskanci ƙalubale da yawan zarge-zarge da kuma hayaniya. Kwaneli Nanga, shugaban hukumar zaben ƙasar ta Sini, ya faɗa yau Alhamis da safe cewa Tshisekedi ya lashe zaben da kuri'u fiye da miliyan 7 ko kuma kashi 38 cikin 100 na jimlar kuri'un da aka kada. Har yanzu 'yar gudun hijirar Saudi Arabia Rahaf Mohammed Al-Qunun na ci gaba da fuskantar tashin hankali, yayin da ministan harkokin wajen ƙasar Australia ta faɗawa manema labarai yau Alhamis a Bangkok cewa ba a kai ga cimma yarjejeniyar samar mata mafaka ba tukwam. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba Al-Qunun, wadda ta rufe kanta a wani otel a tashar jiragen saman Bangkok don hana jami'ai maida ta ƙasarta matakin 'yan gudun hijira.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. A daidai wannan lokaci muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Hajiya Safiyatu Dabal da ta rasa mahaifiyarta Hajiya Khadija Hassan, wadda Allah ya ba cikawa Hajiya a birnin Yamai. Allah ya mata rahama, amin. Yanzu a madadin Maryam Daura ta haɗa ni da taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham ta haɗa shirin da bada umarni, sai injin namu Shang yi ne naku Abdulaziz Ajali Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.